sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na hantsi yau Juma'a 28 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Bayan an sha labaran duniya, za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Najeriya a game da halin da ake ciki a ƙasar tasu ta asali. Sannan kuma za ku saurari wata hira da muryar Amurka ta yi da wani mai sharhi akan al'amuran siyasa a game da juyin mulkin na Nijar. A yau ma kamar kullum a rana irin ta yau Juma'a, muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azzu na shirya kuma zan gabatar. Amma kafin nan, bari Murtala ya fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi magana da shugaban Niger Mohamed Bazoum da sanyin safiyar yau Juma'a, kamar yadda ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. A cewar Colonna, Macron ya ce ana iya samun Bazoum ta waya kuma yana cikin koshin lafiya. Jagororin rundunar sojin Nijar sun ayyana goyon bayan su ga hamɓarar da mulkin Bazoum a ranar Laraba, inda suka yi watsi da kiraye-kiraye a duk faɗin duniya da ke yin Allah wadai da juyin mulkin da kuma buƙatar mutunta doka da tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Abdel Fattah Musa, kwamishinan lamuran siyasa da tsaro na ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS, ya faɗa wa muryar Amurka cewa har yanzu Bazoum ne halattaccen shugaban ƙasar, kuma wajibi ne a sake mayar da shi kan mukamin sa ba tare da wani jinkiri ba. Musa ya ce shugabannin kasashen yankin za su gudanar da wani taro da ba sabon ba, wani taro na gaggawa akan lamarin a ƙarshen mako domin yin matsaya kan matakan da za a ɗauka na tabbatar da mayar da shugaban kan mukamin sa. Shugaban kasar Benin Patrice Talon ya kama hanyar zuwa Yamai, babban birnin kasar ta Niger, domin shiga tsakani a rikicin. Kasar Singapore ta zartar da hukuncin kisa na farko akan mace a cikin shekaru 19, wanda kuma shine hukuncin rataya na biyu a wannan makon bisa laifin safarar miyagun kwayoyi. 'Yan fafutuka sun ce an shirya zartar da wani hukuncin a mako mai zuwa. Duk kuwa da kiraye-kirayen da aka yi wa kasar na daina hukuncin kisa kan laifukan da suka shafi tu'ammali da kwayoyi. Hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi ta kasar ta ce an rataye Sridevi Jaimani a yau Juma'a, bayan da aka yanke mata hukuncin kisa a shekara ta 2018 bisa laifin safarar kusan gram 31 na hodar iblis ta heroin. Zartar da hukuncin na Jamani ya zo ne kwanaki biyu bayan hukuncin da aka zartar kan wani ɗan ƙasar Singapore shi ma kan laifin safarar kwayoyi. Hukumomin ƙasar Singapore sun ce wato sun dage akan hukuncin kisa ne mafi muhimmanci wajen hana bukata da kuma samar da kwayoyi. Ƙungiyar Raji Kare Haƙƙin Bil'adama sun ce ƙasar ta zartar da hukuncin kisa kan mutane 15 kan laifukan da suka shafi kwayoyi tun sa'ad da ta dawo da hukuncin rataya a watan Maris na shekara ta 2022. Sojojin Ukraine sun sake kwace iko da garin Staromayski da ke kudu maso gabashin kasar daga hannun dakarun Rasha, kamar yadda wani hoton bidiyo da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a jiya Alhamis, yayin da Ukraine din ta ci gaba da hare-haren mai da martani a yankin kudu maso gabas da Rashar ta mamaye. Rundunar ta 35 da rundunar tsaron yankin sun cika aikinsu, sun kuma 'yantar da garin na Staromayski, a cewar wani soja a cikin hoton bidiyon da ba tantance wurin da aka ɗauke shi ba, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. Mataimakiyar ministar tsaron Ukraine Hanna Maliya ta tabbatar da 'yantar da garin na Staromayski, tana mai cewa dakarun tsaronmu na ci gaba da daidaita garin. Garin na Staromayski yana a cikin yankin Donetsk kudu da rukunin wasu ƙananan garuruwa da Ukraine ta sake kwatowa a lokacin hare-haren mai da martani da ta soma kaiwa a watan Yuni.
Tun an jima kaɗan Murtala zai karanto mana sauran labaran. Yanzu dai ga rahoton na farko mai cewa yayin da aka tabbatar da juyin mulki a jamhuriyar Nijar, 'yan ƙasar da dama mazauna Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da yadda suke kallon lamarin. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
yayin da aka tabbatar juyin mulki a jamhuriyar Niger yan Niger inda da mazunan Najeriya na cigaba da bayyana ra'ayinsu game da yadda suke kallon lamarin jamhuriyar Niger je na makwabta da jihohin Najeriya wanda suka hada da Sokoto da Jigawa da Yobe da Katsina da kuma Borno wanda a Borno kade ke makwabta da kasashen Afrika guda uku cike har da jamhuriyar Niger din kuma ke da abubuwa makamantan juna hada da kabilu da kuma sunan garuruwa iri daya har ma da yadda ake hada-hada da kudaden Najeriya a jamhuriyar Niger din da kuma kudaden Niger a tarayyar Najeriya manyan kabilun da aka fi sani dai sun hada da Kanuri da Hausa da Shiwa da Fulani da kuma Zabarmanci wanda dukkanin su hakan ya amfani da su a kasashen guda biyu dama da Najeriya da Niger din haka zalika yan Najeriya da dama na zugunni a jamhuriyar Niger din yayin da wasu yan Niger din da dama ke zugunni a tarayyar Najeriya wanda suke nan kamar dan juma ne dan jummai wanda wani lokacin akan yi wahalan tantance su dan saboda irin kamtaccenya da suke da shi da kuma al'adu iri daya har ma da kabilu masu kama da juna ko waye cewa iri guda naji ta bakunan wasu yan Niger din mazauna Najeriya da suka shigo dan gudanar da wasu sana'o'i daban-daban game da wannan juyin mulki da aka yi wa shugaban kasar nasu ga kuma abin da suke cewa
sunana Awal Abdullahi
daga ina ka fito
daga bakin bore Jigawa
to ganin cewa akwai wannan juyin mulki a kasar Niger wanda aka samu jiya kuma mutane da dama na tsofa algarkin bakin su game da wannan juyin mulki wasu suna gani kamar ya dace ko suna gani kamar bai dace ba menene ra'ayin ku game da wannan juyin mulki
mu da wannan juyin mulki da aka yi gaskiya mu ji dadin shi ba saboda ko ya nemo so mu ga irin yadda ya fara taka rawa a yayin mai tayya shi da addu'a Allah ya tabbatar alheri kuma mun da haka ya kasance to Allah sa ka zama alheri
to ganin cewa an aikata wannan juyin mulki kuma ya riga faru har soja sun karbi mulki menene shawaran ka ga sojojin
to shawaran mu dai Allah sa su yi adalci ga talakawa kuma bayan sun yi adalci su duba matsalolin talakawa kuma abin da ya samu tsaro dai muhimmi da sauran ayyuka bayan nan kuma suka duwa suka gyara to sai a yi kokari a maida ga harin hula
ya'u ɗan da magaram mu gaskiya wannan abu bai mana kyau ba
ganin cewa an riga an aikata kamar menene kina za ku yi ma su wannan sojojin da da suke sanya sun karbi wannan mulki a hannun farin hula
to Allah ya sa dai haka shine mafi alkhairi za mu yawa muna musu fatan alheri Allah ya sa a gaggauta su mai mura
sunana Lawali mai shayi mazonin Najeriya dan Niger
to ganin cewa akwai juyin mulki a kasar ku a nan jamhuriyar Niger kamar ta yana wannan abin ya shafe ku
eh ya shafe mu ta hanya da yawa fi sabilillahi saboda yanzu an ce ana duniyar demokradiya tunda ana duniyar demokradiya kaga ana tunanin cewa aitar demokradiya
to ganin cewa soja har sun riga da sun karbi wannan mulki kuma sun ma bayyana wanda zai kasance shugaban kasa nan gaba a matsayin mulkin sojan Nijarin kamar wani shawara da ku ba wannan sojojin Nijarin
wato akwai wani abu ɗaya da ya kamata mutane su duba su gani ana ta kushe su me yasa suka karbi mulki ya kamata a tambaya me ya faru suka karba da ai haka soja ba zai karba ba a halin da ake ciki yanzu ga talauci ga wahalan da ake ciki na kasa ga rashin tsaro dole ne in suka ga an yi ba daidai ba dole ne su karbi mulki saboda wani lokaci ai yan siyasan suna gani kaman sun kama komai dan yanzu duniyar demokradiya ne ana demokradiya to ba su kula da wani abu ba su kansu suka sani soja kuma ya zo ya kare albarkacin kasa ya kare jama'a da talakawan cikin sa ne kaga in yaga an yi ba daidai ba zai iya kwace mulkin nan
Najeriya dai yana makwabta da jamhuriyar Niger din wanda kasari suka gudanar da kasuwanci daban-daban a tarayyar Najeriya rama da musanyen kudade tsakanin juna Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ko a gaida Haruna Dauda biyu yanzu ga murtala da karashin labaran duniya
Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta kaddamar da bincike kan cece-kucen kama babban wato gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele jami'an hukumar ta DSS da na hukumar gidajen gyara hali sun yi arangama a harabar babbar kotun tarayya da ke birnin Lagos a ranar Talata inda jami'an na DSS suka tafi da Emefiele dukuwa da umarnin kotu na bada shi beli a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta DSS ta ce kama Emefiele san bai kyautu ba haka kuma jami'an ta da ma na hukumar gidajen gyara hali duk sun nuna halayya ta shige makaɗi da rawa to sai dai wasu masharanta na ganin cewa wannan siyasa ne kawai inda Chidi Omeje shugaban jaridar Digest yake ganin hukumar ta DSS ta saba ka'idar doka
I think what they investigate themselves in a matter that they orchestrated the matter that they are the aggressors. They should be investigated to know whether.
Yace taya za su yi bincike akan kansu akan al'amarin da su ne suka kitsashi kamata yi a bincike su domin a gano ko akwai bata gari a cikin hukumar waɗanda ke nuna fin karfi da cin zarafi to sai dai hukumar ta DSS ta musanta karya doka akan lamari MFLA wanda ke fuskantar tuhumar rike makami ba bisa ka'ida ba a ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya gana da sabon shugaban kasar Italia a fadar White House a jiya Alhamis inda su biyun suka jaddada goyon bayan su ga Ukraine tare da tattaunawa kan tunkarar burin Beijing wani muhimmin batu ga Rome yayin da take shirin ficewa daga cikin shirin raya karkara na kasar China inda Biden ya bayyana cewa Amurka za ta iya cike wannan gibin zamu tattauna kan karfafa dangantakar mu ta tattalin arziki wanda ta haifar da kasuwanci na fiye da dala biliyan 100 a bara inji Biden ya kara da cewa a tunanina babu dalilin da zai sa hakan ba zai iya karuwa ba ce kuwa Prime Minister Giorgia Meloni ya faɗa a cikin harshen Turanci yayin da yake zaune a kusa da Trump a cikin ofishinsa na Oval cewa mun san su waye abokanmu a cikin mawuyacin hali bayan ganawar shugabannin biyu sun fitar da wata doguwar sanarwa ta haɗin gwiwa tare da tabbatar da karfan kawance da haɗin gwiwar aiki tare da kuma abokantaka mai zurfi sanarwar ta ce bangarorin biyu sun nanata muhimmancin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun Taiwan wanda ke taka muhimmiyar rawa wajen samar da tsaro da wadata a yankin da ma duniya baki daya
Gaida Murtala Faruk Sanyin na dai kayan tumana rarwanin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma zamu sake waiwayar taskar rahotannin mu kuma har yanzu dai akan wannan batu na Niger na juyin mulki a Niger. A wata hirar da muryar Amurka ta yi da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor Khalid Dikwa bayan da nayi mishi tambaya a game da neman ra'ayin shi a game da juyin mulkin da aka yi a kasar sai ya ce
babu shakka abin da ake faɗa din nan to shi abin da ba a cika fadon ba amma sirrin shi ne waye wannan social media da ake faɗa wanda mainstream din nan da kerna su fada to abun wannan mahaja ko kimiyya ko fasaha din nan ya hada mutane ana tattaunawa domin yawancin abubuwan da manyan kasashe suke yi kasashen fasashen mu na Africa so mutanen ba su san shi ba abin da wanda suka yi mulki mallaka din nan na'am
ban fahimci abin da kake nufi da abun kiwa kasashen Africa
yawa abun da wanda suka yi misali kasashen da suka yi mulkin mallaka kamar Burtaniya, Irju, Faransa da Italy da sauransu ba sa katutu a cikin harkar kasashen da suka samu kansu kamar kasar Faransa. Faransa har ba ta tauya ba a inda ta zauna kuma a kedun da ta rubuta dokoki kafin independence a lokacin 1959 din nan shi ne lokacin da su Mali da Guinea su biyu din nan suka ce a nan baram ya za mu yi waɗannan abubuwa bayan an ce mana mu zaman kanmu ne a ce duk ko soji ma a kasar Faransa za a yi komai namu ko bajet dinmu a kasar Faransa misali ina bada har kudadenmu ma za a ajiye su 85 rufar dari a baitul malin Faransa a ba mu 15 ne kadai in bai ishe mu ba za a koma kuma a karbi kiranke daga kudinku kuma sai an biya da ruwa saboda haka maganan juwajuwan mulki din ba za su kare ba a kasashen da Afrika din Faransa ta yi musu reno muddin ba ta dawo daga abin da manyan kasashe suke fada mata kamar Amurka da su Italy da sauransu na cewa ba a yi haka lokacin ya sauya a kyale mutane su gina kasashensu so that ba za su zo suna mutu a cikin teku da cikin Sahara amma duk wanda 'yan siyasan da suke cikin Faransa duk da cewa na yi karatu na karanta da Faransa na akan halayen nasu suna gani in babu waɗannan abubuwan da suke tashi daga Afirka din nan kamar ba za su rayu ba ne ba su da wani abu daban kamar za ki ga cewa kasashe kamar Mali misali suna da gold jewa amma kuma kamfani ɗaya na Mali babu haka za a Niger magana uranium din nan abda lokacin sai ne kunce yayi magana akan cewa to mu ma a ba mu kaso din nan kadan domin an nishar din nan su masu more ya zama masala har da sai an yi jibo mulki ma amani jori na nishar 1974 bayan shekara daya 75 din nan idan sai aka yi jibo mulki a kasar Chade Francois Tombal Bay lokacin da shi ma ya tambayi cewa arzikin da muke da shi din nan mu ma muna son kaso to duk lokacin da akwai masala tsakanin kasar Faransa da gwamnati na Afrika da ita kai musu reno to nan da nan ne ai kokarin juyin mulki duk da cewa yanzu yayi wahala in ba da wanda yake ciki ba so turawa din ba za su yi juyin mulki ba domin turawa da kansu yanzu kansu ya waye suna gani abin da kasashen su
mai sharhi akan al'amuran siyasa kenan a Najeriya Professor Khalid Diko a wata hira da nayi da shi Muryar Amurka ake sauraro a nan birnin Washington DC. Yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar.
Yeah.
mujalla wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro albarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu a yau shirin yanayi da muhalli ya karbi bakuncin Professor Adamu Idris Tanko wanda ya bayani a game da tsarin yadda ake baiwa kasashe kudaden inganta harkokin sauyin yanayi wato climate fund wanda ƴan raji suke ganin cewa ba a kyautawa kasashe masu ƙananan ƙarfi
wannan al'amari na canjin yanayi musamman yadda ake bada tallafi manyan kasashen duniya suke bada abinda waɗansu suke gani kamar tallafi ne a fahimci yadda ake kuɗaɗe da ake tarawa gaskiya sai an bibiyi me ya faru tun asali tun asali dai a fahimci cewa wannan gaskiya ba tallafi bane abinda ake tarawa ko kuma ake bayarwa ake sawa a cikin wannan asusu yana da nau'i wanda zai zama kamar a ce ana biyan diyya ne dalilin sa kuma shine su manyan kasashe na duniya musamman masu masana'antu na duniya a fahimtar kowa a duniya su ne gaskiya suke gurbata yanayi su ne suke dumama yanayi wannan alhaki na yadda za a gyara harkar dumama yanayi gaskiya akan su yake to wannan shine fahimta da duniya ta yi domin idan ka kalli kasashe namu na Afrika zaka ga tabbas ba mu da wani abun da za a ce muna da laifi akan yadda ake fitar da hayaki mai guba wanda yake lalata yanayi to wannan shi yasa sai aka yi yarjejeniya cewa su waɗannan manyan kasashe na duniya su rika diya kamar diya kananan kasashe su rika tallafawa su ma suna amfani da waɗannan kuɗaɗe domin su rika tallafawa na yadda kowa zai zama na cewa yana yi kai da kake da alhaki ka biya mu kuma da bamu da alhaki idan ka biya mu sai mu yi kokari ne wannan shine tsari da duniya gaba ɗaya ta dauka to a wayannan abubuwa an fitar da yanayin ba da tallafi har wajen kashi kusan 14 a yanzu yadda ake a cikin yanzu ɗan shekarun nan kuma kudade ne gaskiya da aka tanje su masu zafin gasken gaskiya wanda su ne aka sa wannan asusu kuma su ake ganin za a yi amfani da su domin a ba da tallafi
shi kuma Umar Sale Anka dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya bayani yayi a game da wani taro da aka yi a Najeriya inda aka kaddamar da rundunar adalci kan yadda ake kula da sauyin yanayi wato climate justice
ba sabon abu ne a duniya ba wannan hadakar ta kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira dindinar adalci akan bangaren yadda ake kula da canjin yanayi wato climate justice wannan tsari ne wanda duk duniya daman kusan kowanne manya-manyan kasashe suna da waɗannan kudurori wanda su ƴan kungiyoyi ne suke da alhakin wannan wanda baya huce wasu abubuwa ko a Amurka da kudurori haka guda 10 musamman na cewar a daina tafasa ko dumama ita duniyar baki ɗayanta a yi yanda za a yi a kula da su waɗanda idan matsalolin nan sun nau'in mutane masu rauni waɗanda yawanci mutanen ƙauyuka ne da kuma kasashe masu tasowa da kuma akan duba cewar shin wannan tsari da ake cewa za a rinka samun makamashi a wanda baya gurbata muhalli to ta yaya za a yi wannan canjin ba tare da kuma mutane a farar daya sun rasa ayyukan yi ba tare da an kula da haƙƙin su ba tukuna so kuma a duba cewar su ƙananan garuruwa sun shiga cikin wannan tsari ba tare da an yi amfani da misali manya-manyan birane ba sai an duba ƙauyuka ko kuma mutane da suke daga karkara cewar su ma sun shiga cikin wannan tsari an ji muryar su an san duk an dauki ra'ayoyin su kuma cewar da yawanci abubuwan da ake yi tattare da su ake yi ba tare da cewar kawai kamar yanda aka saba cewar kawai sai dai a yanke musu hukunci ba kuma duk irin waɗannan abun misali dindindin adalci da ake magana a ce manyan kasashe kamar su Amurka su ne suke da jagoranci akan irin waɗannan al'amura. Nigeria ta karkashin wannan gidauniya ta ita Nigerian Conservation Foundation su ne suka dauki gabare daukar nauyin Naga Ford Foundation cewa a hado kan kungiyoyi masu zaman kansu inda suka fara daukar a Nigeria aka debi kungiyoyin mu guda 50 muna cewar mu zo a kaddamar da wannan abin tashin farko tukuna kuma idan an kaddamar shin menene manufa din
ke sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakin namu Umar Sale Anka da kuma Professor Adamu Idris Tanko sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi Madalla to kafin mu sallama da ku ga Murtala ya sake dawowa da labarai a takaice.
To a takaice shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce yayi magana da shugaban Niger Mohamed Bazoum da sanin safiyar yau Juma'a kamar yadda ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. A cewar Colonna Macron ya ce ana iya samun Bazoum kuma yana cikin koshin lafiya. Kasar Singapore ta zartar da hukuncin kisa na farko akan mace a cikin shekaru 19 wanda shine hukuncin rataya na biyu a wannan makon bisa laifin safarar miyagun kwayoyi. Yan fafutuka sun ce an shirya zartar da wani hukuncin a mako mai zuwa duk wani kiraye-kirayen da aka yi wa kasar na daina hukuncin kisa kan laifukan da suka shafi tu'ammali da kwayoyi. Sojojin Ukraine sun sake kwace iko da garin Staromayorsky da ke kudu maso gabashin kasar daga hannun dakarun Russia kamar yadda wani hoton bidiyo da shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky ya wallafa a jiya Alhamis yayin da Ukraine din ta ci gaba da hare-haren mai da martani a yankin kudu maso gabas da Russia ta mamaye. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta kaddamar da bincike kan cece-kucen da aka yi wajen kama babban wato gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele. Jami'an hukumar ta DSS da na hukumar gidajen gyara hali sun yi arangama a harabar babbar kotun tarayya da ke Lagos a ranar Talata inda jami'an na DSS suka tafi da Emefiele dukkuwa da umarnin kotu na bada shi beli. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da sabon shugaban kasar Italiya a fadar White House a jiya Alhamis inda su biyun suka jaddada goyon bayan su ga Ukraine tare da tattaunawa kan tunkarar burin Beijing. Wani muhimmin batu ga Rome yayin da take shirin ficewa daga shirin raya karkara na kasar China. Biden ya bayyana cewa Amurka za ta iya cike wannan gidin.
Kuma sauraro anan kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau. Sai a kasance da mu zuwa can an jima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu ne yanzu Charleston ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'assalam.